الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغوديك ألا مدعوك كنسلكي واندي أهلي تشيمو يراي الدمو يكامو إنو وانو لوكة ميتار البركة واتو لوكة أزمت وطر رمضان. الحمد لله أيومنا إيقا وطر رمضان شكرا دودة إليه دودة أربعين دأكو أهجر المنظر رحمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واندي داتي نبيوك وطن هدو دبو بيودة إشرين دا ديو. أولنا مسلا جنا الأمين إسلامي فاونديشن akwai wani lokaci a cikin wannan wata mai albarka, ainihin wannan lokaci muna gabatar da karatun wato tafsirin alqur'ani mai girma. Muna roƙon Allah ya daidaita kwakwalwarmu da harshenmu da fahimtarmu bisa ga abin da yake nufi cikin alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wannan lokaci mai tarin albarka lokaci ne da ya kamata, bal ya wajaba, musulmi ya san muhimmancin lokacin da kuma kula da ibadar da aka dora mana na azumi da kiyaye shi daga abin da zai ruguza shi. Yana daga abin da zai taimakawa mutum wajen kiyaye azuminsa daga abin da zai bata shi, wato sanin hukuncin azumin da sanin irin dumbin lada da Allah madaukaki ya tanada wa masu azumin, da yadda Allah yake gafartawa bayinsa, da yadda yake sa abu da kofofin aljanna a rufe kofofin wuta, a dinga ƴantar da bayi daga wuta tun daga farkon watan Ramadan har zuwa ƙarshe. Wajibi ne mutum ya kiyaye abin da zai bata masa azumi ta wajen ci ko sha ko makamancin wannan, ko abin da zai rage masa lada ta wajen fada ko zagi ko yaudara ko ƙarya, hakan nan cin haram ko buɗa baki da haram, duk wannan suna daga abin da zai ruguza ladan wato azumi na mai azumi. Sannan kuma mu dubi janibin abin da zai ƙara mana lada. Akwai buƙatar tuba zuwa ga Allah daga zunubai. Wannan wata ne na neman gafara, neman Allah ya gafarta mana kurakuranmu. Lokaci ne da ya kamata mutum ya himmatu da karatun alqur'ani mai girma. Wannan daga cikin aikin wato salaf, wa ala ra'sihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Idan ramadana ya shigo, annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qur'ani fiye da sauran lokuta, kamar yadda muka ji hadisin Jibril kana yudarisuhu alquran. Sannan magabata sun wato lazimci wannan sunna na lazimta qur'ani a cikin ramadan, domin albarkan qur'ani da albarkan ramadan da albarkan azumi suka hadu, sai kaga mutum ya samu tsira a dalilin insha Allah. Sannan kuma a wannan wata na ramadan lokaci ne na yawaita addu'a, neman biyan bukatu, neman kariya daga fitintunu. Mun sani cewa halin da muke ciki a wannan ƙasa, Najeriya ba ta taɓa shiga halin da ta shiga a yau ba a saninmu. Mai yiwuwa kafin a haife mu an yi abubuwa, amma dai muna raye muna cikin hayyacinmu ba mu ga irin wannan yanayi ba, yanayin da duk wanda ka tambaya bai san ina aka dosa ba. To a irin wannan lokaci ya wajaba, ba mu da wani makami da ya kai addu'a, ba mu da lokacin da ya fi cancanta mu dukufa da addu'a kamar lokacin azumin Ramadan. Mu dukufa da addu'a, Allah ya san me yake faruwa, ya san daga ina ke tasowa, ya san suka waye suke tayar da shi, su waye suke tafiye da shi, yaushe ne ƙarshen lamarin. In lokacin karewan abun bai zo ba, Allah ya ba mu hakurin juriya. In lokacin ya zo kuma, Allah ya nuna mana ƙarshen wannan fitina. Allah ya wanzar da lafiya a cikin wannan ƙasa. Wannan masuliyar ce ta dukkanmu. Ba mu da wata ƙasa da tafi Nigeria a yau da za mu zauna a cikin mu rayu a yadda muke rayuwa a Nigeria. Ba mu da ita. To in har muna cikin wannan ƙasa irin wannan yanayi ba mu damu ba, me za mu barwa ƴaƴa da jikoki da tattabakun ne? Wata irin ƙasa za su zo su tarar su a rayuwarsu? Yadda magabata suka yi wahala, suka sadaukar, suka duba cewa lalle sai sun kafa wannan ƙasa, sun haɗa kanta, al'umma ta zama ɗaya, sun yi abin da suka yi, sun san daɗin kuɗin ba su ci ba, sun san dadin ka kwanta ka huta din ba su yi ba haka muka zo muka tadda kasar a wannan lokaci to yau idan mu muka batta a wannan yanayi na baya kuma wani irin kasa za su zo su tara saboda haka ashe wajibi ne mu dukufa da addu'a a lokacin buɗe baki a lokacin sahur a lokacin tarawih a lokacin sallar witri a kowane lokaci mu yawaita addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya duk wanda yake neman mu da fitina ko neman addinin mu da fitina ko neman al'ummar mu da fitina ko neman kasar mu da fitina Allah yayi mana maganin sa bai gagari Allah ba Allah da ya nade karuna da fir'auna da hamana da adawa da samudawa da kafiran quraishawa ya murkushe su shi din ne Allah har yanzu shi muke mika wa kukan mu muna tawassuli da sajidan bayin Allah salihai muna tawassuli da addu'ar bayin sa salihai Allah yayi mana magani Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya sannan kuma wannan lokaci ne da ya kamata masu sayar da kaya su nemi aljanna da kayan su a rage farashin kaya subhanallah a yau farashin albasa ya hau da naira 1000 a yau din nan jiya na tambaya aka ce 8,500 nace a sayo mun aka ji aka ce ai 1,000 ya karu tsakanin jiya da daddare zuwa yau naira 1,000 ya karu to wannan albasa kenan ya kuma ga sauran abubuwa saboda haka bayan Allah suna cikin kuncin rayuwa ababai farashi ya karu fiye da yadda ake tsammani wani ninki wani ya ninka sau uku talaka na ba a kara masa albashi ba baya da wani hanyar samu ya zai yi yau bayan Allah suna cikin yunwa suna cikin wahala suna cikin kuncin rayuwa ina masu kuɗi ina masu wadata ina masu sto da aka cika da kayan abinci lokacin sayan aljanna ya zo ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi alshari aqsir ya kai mai son alkhairi lokacin alkhairi ya zo ka rage farashi ba a ce karkace riba ba amma ka rage buri idan da kana cin riban 500 ka mai da shi 200 albarkacin wannan wata ka sassauta bayin Allah Allah zai sassauta maka arrahimuna yarhamuhum arrahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausaya wa na kasa wanda yake sama ya tausaya muku wannan lokaci ne da zamu hada kanmu mu zama al'umma guda lokutan ne da ake tafsiri ana karantarwa akwai bukatar a mai da hankali wajen gyaran tarbiyyar al'umma wajen gyaran tarbiyyar samari wajen gyaran tarbiyyar matan aure a gidajen mazajensu wajen gyaran tarbiyyar manyan mutane da suke da iyalai da ƴaƴa da yawa zaka tada mutane manya dattijo amma ba dattijo bane dantijo ne me yasa saboda bai kiyaye mutuncinsa ba wajen saukar da hakkin da Allah ya dora masa idan ka ji alakarsa da iyali ba daɗi alakarsa da ƴaƴa ba daɗi alakarsa da makota ba daɗi to lokacin Ramadan kamar yadda ka kame daga ci da sha daga keton alfijir zuwa faduwar rana don neman yardan Allah to lokaci ne zaka nemi yardan Allah daga barin dukkan abin da ka san ba su da kyau da aikata dukkan abin da ka san suna da kyau wannan lokaci ne da zamu so wa junanmu alkhairi mu dinga lalima su wane ne mabukata na kusa da mu su wane ne mabukata na nesa da mu tallafa musu a duk matsayin da kake da shi a duk halin da kake da shi akwai wanda bai kai ka ba akwai wanda yake da bukata wani yana kwanci a gadon asibiti bai da magani wani yana zaune kana ganin sa lafiya amma fonko ne yana bukatan tallafi to a tallafa wa gajiyayyu a toshe bukatunsu da wannan ne Allah zai tausaya mana da wannan ne Allah zai dukan mu da wannan ne Allah zai biya mana bukatunmu kar mu manta da ciyar da masu azumi wajen buɗe baki iftaru sa'ib akwai ajiri akwai hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato man fattara sa'iman falahu mithl ajri sa'im duk wanda ya baiwa mai azumi abinci ya buɗe baki to Allah zai ba shi lada irin na azumin mai azumin saboda haka mu yawaita daga ciyar da masu azumi wajen buɗe baki wajen ba su abin sahur Allah muke roƙa ya kawar da kuncin rayuwa daga cikin mu ya kawo mana saukin rayuwa ya kawar da talauci daga cikin mu kuma muna roƙon addu'a ga ƴan uwa da suke daukan darussa da ake yi na gidajen talabijin da radio daga BRTV NTA Ansar Dandal Peace FM radio wato zaman lafiya da dai sauran media na Facebook da WhatsApp da ƴan uwa da suke tura na social media sawa'un na zaman kansu ne ko a karkashin kungiya ne duk muna musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi da kuma ƴan uwa da suka dauki dawainiyan darussa da ake yadawa alhamdulillah wannan karantin kafin mu je mu yi magana sai a yi min waya a ce wani ya dauki nauyin tafsirin ka na NTA wani ya dauki nauyin tafsirin ka na BRTV wani ya dauki tafsirin ka na Dandal wannan kaga wannan alkhairi ne wanda a da mu ne zamu tashi mu dinga zuwa kosu en gida radio suna ta damu mu ba ku zo ba ba karfa a zo a barku a baya to alhamdulillah wannan karan bayin Allah sun yi hubbasa suna taimakawa muna roƙon Allah ya saka musu alkhairi jami'an tsaro da suke tuntiri domin samun wato kwanciyar hankali ga masu karatu da masu sauran karatu daga ɗan agaji da waɗanda ba sa sa uniform muna roƙon Allah ya dace da mu da su ga dukkan alkhairi ɗan uwa da suke taimakon marayu ba ma mantawa da su muna musu addu'a tun daga sanarwar da muka yi na account ɗin marayu Ramadan na barako da muka tashi daga lokacin ne ban sake sanin na sanar ba amma yau din nan shine na ƙarshe da na gani wani bawan Allah ya tura naira 1000 tun daga wancan lokacin zaka ga wani ya tura naira 50 naira babu 50 daga naira 100 dai abin da yayi sama wanda ya tura 1000 2000 2500 10 haka dai bayan Allah suke tura to Allah ya saka musu da alkhairi za a sanar ba za a dijimawa ba za a sanar da account din domin a rubanya taimako na marayu sai dai alhamdulillah duk wani abin da zaka yi inda da kyakkyawar niyya ce kuma Allah zai bayyana maka hakikanin lamarin ashe mu tuntuni da muke taimakon marayu ba marayu muke taimakawa ba amma kuma muna da larin taimakon marayu anan ana muna da record na taimakon marayu na tsawon shekaru amma me zai faru wannan karan sai Allah ya ba mu basiran to mutanen da muke ba su taimako tsawon shekaru na mu bi baya mana ai wanda marayan da kake bashi abu shekara 5 ko zuwa 7 ya kamata yanzu ko dai a ce ya fita daga maraicin ko in ya mace ce mai yiwa an aurar da ita in namiji ne mai yiwa ya balaga kuma gashi sabbin marayu suna fitowa ba sai a canza ba sai muka dinga aikawa a bincika marayun nan za mu kira lambar waya ina kuke wuri kaza a je har gidan har anguwa a bincika a bincika ce wani wuri in an je ba marayu ba ne wani wurin za a ce marayu 7 ne a ce 3 ne wani wurin ma marayan 1 ne amma an sa 7 wayannan duka alhamdulillah Allah ya sa an gane su kuma wasu su nemi a yafe musu dama wanda ya bayar ya bayar ne saboda Allah domin taimakon marayu to amma wanda muke bi daga baya da ya sa muka dauki wannan salo din alhamdulillah duk muna bi muna bincika muna tantancewa kafin a kai musu wasu madidan sun ga an ba su taimakon kuka za su yi domin tunda aka fara ko kuma tunda aka yi musu rasuwa mamacinsu ya rasu to ba wanda ya zo ya tsaya a gidansu ya ba su wani abu sai wannan kara abin da muka kai musu ba mai yawa ba ne wani 10,000 za a kai mishi amma sun kaga farin ciki da za su za ka yi mamaki saboda haka muna roƙon Allah ya saka waɗanda suke taimakawa marayun nan ɗan uwa da suke ɗaukan sunaye daga nan da waɗanda suke zirga-zirga duk Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda yake taimakawa addinin Allah Allah ya taimaka masa muna roƙon Allah ya dace da muka shiryarsa ya kare mu da kariyarsa والحمد لله رب العالمين أكتفي بهذا القدر وإن أثقلت عليكم إن شاء الله ذا متاشي أفركم سورة المجادلة نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نساء أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور
بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة wannan sura an kira ta da wannan suna suratul mujadala sura ce wacce take dauke da bayanin wato muhawara mujadala ita ce al muhawara wal muraja'a bil kalam ka fada in fada ka fada in fada sai a ce an yi jidali ko wannan ita ce al mujadala ana kiranta suratul mujadila bi kasri ad dal ana yi wa dal din kasra an yi idafanta ga wacce ta yi jadalin da manzo sallallahu alaihi wasallam in kace mujadala kuma surar da take karantar da bayanin mujadalar da ta faru tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan matar suratul mujadala dai wato ta sauka ne bayan suratul munafiqun sura ce madaniya wannan magana ce da malamai sun hado illa riwaya da aka samu daga Atha wanda ba ta da karfi amma sura ce da wato ta sauka a Madina kuma ayoyinta ayoyi ne guda 22 a ɗaya kaulin 21 wannan sura tana ɗauke da darussa masu yawa ta zo ne da ruguza wata ɗabi'a ta jahiliya da ake da ita ta idan mutum ya yi fishi da iyalinsa zai kwatanta ta da gyatumarsa to daga nan kuma ta haramta gare shi har abada wannan al'ada ce ta jahiliya an zauna a kai to abin da ya faru akwai wanda ake ce da shi wato Aus bin Samit dan uwa ne na Ubada bin Samit radiyallahu anhu yana da mata mai suna Hawla bintu Sa'laba radiyallahu anha suna zaune ya aure ta tana yarinya budurwa sun yi shekaru ta hayayyafa ta daina haihuwa to shi Aus bin Samit kamar yadda malamai suka yi bayani wanda suka san shi suka ce akwai wani abu tare da shi a hankalinsa irin in ya fusata ko me zai yi yana da wannan ɗabi'ar sai kuma ya zo ya afka ma wannan abin wani abu ya shiga tsakaninsa da matarsa aka ce tana sallah ne ya ganta sai ta burge shi sai bukace ta sai bata ansa masa ba sai ya fusata a fishin da ya dinna sai ya ce anfi alayya ka zahri ummi ke a gare ni kina kamar bayan gyati mata shikenan can kuma sai ya yi nadama dama duk wanda zai yi fishi ya aikata abu daga baya sai ya yi nadama sai zo ya sake zuwa yana lallashinta ta ce a'a ai ka faɗi abin da ka faɗi saboda haka sai ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam akan ya hukuncin abin da ya faɗa ta zo ta gaya manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah shi Aus wato ya aure ni ina da kyawun halitta ina yarinya karama gashi ya zo ya tsufar da ni yanzu kuma ya zo ya kwatanta ni da gatumarsa ya rasulullah me zaka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ba abin da nake gani illa qad haramti alai sai da kin haramta gare shi wannan shine abin da aka tani tace ya rasulullah kai wani abu mana annabi yana ce mata har yanzu ba a ce mun komai ba tana magana da shi akan ya sama mata mafita shi kuma bayya magana wa mayin tuku anil hawa in huwa illa wahyin yuha bayya magana sai an yi masa wahayi ka duba qadiyar mace guda amma annabi bai ce doke tun da ke kadai ce aje ayi kaza a zauna ba yana cewa ba a ce min in faɗi wani abu akai ba har sai da mala'ika jibrilu ya zo da wannan aya bal waɗannan ayoyi Aisha radiyallahu anha take cewa subhanalladhi wasi'a sam'uhu kull shay wasi'a sam'uhu kull shay sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya yalwaci dukkan komai tace tsakani ne wanda wannan matar babu nisa tana magana wasu kalmominta ina ji wasu bana ji amma Allah ya ji ta daga sama ya bada ansa shikenan da tana matsawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Aisha ta lura cewa gashi fa annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa wahayi ana masa wahayin tana magana Aisha ta ce ke ki shiru mana gashi annabi lamarinsa ya canza ana masa wahayi sai ta yi shiru can sai da abin ya yaye daga gare shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mata wannan aya gashi Allah ya kawo hukunci ya kawo mafita kaga an samu hukunci kuma wannan hukunci ya zauna ila an yirifa Allahu al-arda wa man alaiha har ay tashin kiyama wannan shine dokan sai aka kira mijin aka karanta masa ga dokoki daga Allah idan yayi dayan wa'annan abubuwa zai fita daga abin da ya shiga ciki shine Allah madaukaki yake cewa qad sami Allahu qawla allati tujadiluk da hakika Allah madaukaki ya ji fadin wannan mata da take muhawara da kai tujadiluka tana musu da kai tana maka wato tambaya fi zawjiha akan sha'anin mijinta shine Aus ibn Samit wa tashtaki ila Allah tana mika kukanta zuwa ga Allah sami Allah ma'ana ajaba Allah ma'ana Allah ya ansa anan ba wai ji kawai ba a'a tare da ansawa tana cewa ya Allah ni ina maka mika maka kukana ya Allah gashi miji na ya tsufar da ni ga yara tsakanin mu in dammamtuhu ilayya ja'in wa in dammamtuhu ilayhi ba'in in na dauki yaran nan zuwa gare ni za su jinyunwa don ni mace ce ba ni da abin da zan ciyar da su in na hada shi da yaran nan na bashi da su yaran nan za su lalace su bati su lalace ko su bata domin zai bar su a gida ya fita neman abinci ba mai kula a kansu tana miƙa wa Allah kukanta sai Allah ya saukar da aya wa tashtaki ila Allah kenan zuwa ga zamu waye zamu kai kukan mu in matsala ta taso ila Allah innama ashku basti wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kamar yadda annabi Yaqub ya fada wannan mata ta mika kukanta ga Allah Allah ya ji ta Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma Allah madaukaki yana jin muhawara da kuke yi magana da kake fada da kake fada Allah yana jin ku urzon wai Allah madaukake ce wallahu sami'un basir ko inna allaha sami'un basir kuma lalle Allah shi mai ji ne basirun sannan mai gani ne ya ji abin da kake fada ya kuma ji abin da kake fada sannan ya san halin da kuke ciki ya gan ku sai ya ansa mata to da Allah ya ji bayanin da wannan matar ta yi ya ansa addu'ar ta wani hukunci ya saukar sai Allah madaukake ce wa'annan da suke zihari da matansu alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim wa'annan da suke yin zihari cikin ku ya kuma su imani daga matansu yudahiruna suna yin zihari me ma'anan zihari asalin kalmar zahar baya ne wasu kace zahar wato bayyana ne ko daukaka ne ko nasara ne duk suna zuwa da wannan ma'ana amma anan ana nufin muzahara ma'ana wato kwatanta mata da gyatuma shin lafazin da ya anti alayya ka zahari ummi ke kina kamar bayan gyatuma ta in baya aka ce baya inda ake hawa ko aka ce a dabba baya ake hawa amma a dan adam ciki ake hawa amma an faɗi zahar ne saboda galibin hawa ana yi ne a baya to wanda suke zihari minkum daga cikin ku min nisa'in daga matan su anan matan su suke zihari a ce kenan idan ba matarka ba in kai zihari bata zama bai zama zihari ba misali mutum ya ce da wata mata anti alayya ka zahari ummi alhali bai aure ta ba sai ya zo ya aure ta kin zai yi zihari ko bai hukunci zihari ya hukunci ko bai hawo ba bai hawo ba tunda Allah ya ce minkum min nisa'ihim walladhina alladhina yudahiruna minkum wanda suke zihari cikin ku kuma su imani a ce kenan kafiri in yi zihari zihari bai yi ba idan da kafiri yayi zihari sai ya musulunta hukunci zihari bai hukunci ba tunda an ce minkum ya ce cikin ku masu imani min nisa'ihim daga cikin matan su in ka zihari da matarka nan hukunci zai kama ka to idan mutum ya ce da mace in zawwajtuki anti alayya ka zahari ummi aw in tazawwajtuki anti alayya ka zahari ummi idan na aure ki kina kamar yatima ta
ala dole a fitar da wannan ladabin ka zahiri ummi din amma idan mutun ya ce da matarsa anti ka ummi ke kamar yati mata ce dan haramta gare shi sai an tambaye shi wannan lafazin ne yake bukatar bayani don ta yi ce anti ka ummi fil jamal wa fi husn al qulub wa fi kada ke kamar yati mata wajen kyawun hali wajen kyautayi wajen tausayi da yana faruwa anan bai zama zihari ba amma in yace ka zahari ummi ya zama zihari to shin ka zahari ummi kadai shikenan sai da gatuma ne a malamai suka ce duk wata mata da ta haramta gare ka haramci muabbada idan ka kwatanta ta da matarka a wannan lafazin ta haramta kamar ya anti alayya ka zahri binati inna zo miki kamar na zo wa yata ce ai irka haramun ce alayka har abada saboda haka zihari ya kama ka ba sai da uwa kadai ba na fata an gane ta Allah ya ce alladina yuzahiruna minkum wanda suke zihari cikin ku min nisa'ihi wato suna zihari ga matansu tunda Allah ya ce matansu musulma ce ko kitabiyya ce ya shiga akwai da suke gani in kitabiyya ce hukunci bai haukanta ba don ita ba musulma ba ce amma Allah ya ce min nisa'ikum kuma addini ya nuna mana cewa suma suna iya shiga karkashin annisa din Allah ya ce ma hunna ummahatihim wa innam matan ba uwayensu ba ne in ummahatuhum illa allahi waladnahum ba gatumin su bane ba gatumin su bane ba uwayen su bane ba suka haife su ba idan akwai uwayen su sai waɗanda suka haife su sai waɗanda suka haife su in gatumin da ta haife shi ne mutum ya kwatanta da mata yayi babbar magana kuma wannan al'amari ne na jahiliya amma ya zo a musulunci ma'ana aikatawa sai yasa Allah ya dawo da wannan hukunci Allah ya ce in ummahatuhum illa allahi waladnahum uwayen su ne waɗanda suka haife su wacce ba ta haife ka ba ba ta zama uwa gare ka ba sai dai a wani hukunci daban kuma a wani ɓangaren kamar yadda Allah ya ce ummahatukum allati arda'nakum sai kuma uwayenku da suka shayar da ku kenan mace in ta shayar da kai za ta zama tamkar gatuma da ta haife ka haka kuma alkhala bi manzilati al-umm inna tana matsayin gatuma wajen haramci kamar da wacce sai shayar da kai tana wajen matsayin gatuma wajen haramci Allah madaukake ce wa innahum la yakuluna munkaran min al-qawli su masu kwatanta matan su da iyayen su mata din nan suna fadin munkaran min al-qawli abin ki mummuna daga magana wa zura kuma ƙarya ce zur shine wato tsantsan ƙarya ƙarya ce ba ta da asali bai kamata kuma ya amfani da ita ba Allah ya ce wa inna Allaha kuma Allah shi subhanahu la'afu lalle mai yawan afuwa ne ghafur kuma yawan gafara ne saboda afuwansa da gafaransa Allah ya saukar da hukunci
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم
sai Allah madaukake fa yace hukunci na idan mutun ya kwatanta matarsa da gyatumarsa me ya kamata yayi domin matarsa ta koma halacci gare shi kuma ziharin nan idan mutun yayi da matarsa gaba ɗayanta zihari ne haka in yayi da wani bangaren ta zihari ne idan ya ce hannunkin nan a gare ni kamar gyata mata ce wajen haramci ai hannunta a jikinta ne to shikenan ta haramta kamar mutum ne ya ce wa matarsa na saki hannunki kafanki ɗayan nan na sake ta karki sake taɓa ni da ita to kafa ba na jikinta ba ta faru wannan duk bayanin malamai suke yi ba Allah ya saka musu da alkhairi kar ma mutum wato ya samu daman yin wasa da shari'a Allah madaukake ce walladina yuzahiruna min nisa'ihim kuma wanda suke zihari ga matansu suna faɗin wannan magana da ake ki maganar ƙaryan nan summa ya'uduna lima qalu kuma suna komawa ga abin da suke faɗi yuriduna al'auda ila ma harramu ala anfusihim suna so su koma ga abin da suka haramtar wa kawunan su da lafazin zihari idan suna so su koma ga hukunci na farko Allah madaukake ce fatahriru raqaba sai ayyantar da wuyaye fal wajibu alaihim in taqu raqabatin mu'mina su yantar da wuyaye mu'mina har yaushe min qabli an yatamassa kafin su shafi juna at-tamas saduwa ne sumba ne shafa ne duk ya shiga ciki tunda ya haramta ta haramta gare shi ga dukkan waɗannan abubuwa ba ta halatta gare shi sai ya yantar da bawa kuma cikakken bawa ma'ana cikakken bawa ba wai bawan da an yantar da rabinsa ba ko kuma bawansa ne ya yi mukatabansa ka kawo 50,000 ka samu intinka bawan nan ya kawo 25,000 ko 20 sai gashi ya yi zihari dama gashi ban yantar da kai ba gashi nan to shikenan yanzu daga yanzu ka je na yantar da kai bayan ka karbi 20,000 ko da 5 babu ba zai yiwu ba in kana so sai dai a mayar masa da kudinsa gaba ɗaya ya zama cikakken bawa sannan a yantar da shi ba zai yiwu kuma bawan wani da kai kun hada kudi kun saye shi ka ce kai ka yantar da rabin wajenka wanda ya je ya gama da rabin a'a bawa ne ingantaccen bawa kuma bawan ya zamanto yana da amfani lafiyayye aka ce kar ya zama bawa ne wanda ba zai yi amfani ba idan bawa ya zamanto mashlul hannayensa sun shanye ko a'araj ba zai yi aiki ba in ka yantar da shi a haka kana da ladan yantarwa amma a irin wannan hukuncin ana so ka yantar da bawa lafiyayye domin ka dandana sakamakon abin da ka aikata wannan shine ya yantar da wuyaye min qabli an yatamassa wato kafin saduwa ya hada su to wannan Allah madaukake ce fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa to sharadi ne zama mu'mina ko ba sharadi bane a can ayar ma'ida ko tahriru raqabatin mu'mina anan kuma tahriru raqaba wajen muqayyad anan mutlaq za a dora wato mutlaqin akan muqayyad din sai a kayyada shi da shi sai zamanto bawa ne mai imani musulmi za a yantar ba dukkan bawa bane min qabli an yatamassa ay min qabli an yastamti'a kullun min almudahiri walmudahari minha kafin dukkan su shafi juna ta yiwu an yi zihari tana can yana can sai bukaci ya ce yana da bukata ita tana bacci bata sani ba ya zo ya kama gashinta ya shafa ko ya shafa goshinta ko ya kama hannunta ya dan ji daɗi sai ya koma ya je ya kwanciya ba a yarda ba in kabir yanyi sama ko bata sani ba ko tana fusace amma shi in ya taba zai ji daɗi ba a yarda ba ba wanda aka yarda ya taba wani tsakaninsu har sai lokacin da ya sauke wannan nauyi na 'yantar da bawa namiji ne ko mace Allah ta zalikum wannan hukuncin da aka muku bayani fa tu'adu nabiyya kuma su imani ana muku azabi shi ana muku umurni ne ku dandana wannan abin don ku kiyaye na gaba yanzu a ce wani yayi zihari ya zo yana ta wahala ya je yana aikin nan ya sai da wani abu ya sai da wani kadarar sa me zaka yi wallahi nayi zihari ne ai wallahi to kai in ka ji ai zaka shiga taitayin ka ko kuma wani yana azumin wata biyu a jere wahala bismillah ina azumi kai azumi wallahi zihari ne ai Allah sarki ashe haka zihari yake kaga zaka kiyaye zalikum tu'azuna bi ana muku wa'azi kada ku yi zihari Allah ya ce والله بما تعملون خبير الله ما دوكيا سكنتي بما تعملون غابن دا كوكي ايكتا نزهاري دا كفاره دا سورانسو خبير عالم بظواهرها كما هو عالم ببواطنها نعم الله ما دوكيا تي ومن لم يجد تو اذا متن باي سامو بفا هكا دا كاي كزهاري مي كاماتا كاي ان تدباوا كو بايوا سي بكا سامو با لم يجد إما لم يجد لأنه لم يكن عنده ما يسر به الرقبة كودن بايدا أبن زي سيويا ينجي انتر قابايا أكاسوا أما بايدا كني ياسي قلت كم فمن لم يجد كوكما ينادى كدن أما بامودا كاسوا أما بايدا كمريو ياسي فمن لم يجد إذن دا أنا سيدة باوا دبو همسين وايزي كامنا باوا يو إذا كثامو دا الله إنا سوف kakamu amma baiwa nake so la ka samu in bawa ne ya zama mai kuzari mai aiki za ka samu kai tsofin ma ba za ka samu bamu da kasuwan bayi a ce kenan don kana da kuɗi ba za ka sai bawa ba faman da mai jiriya ce ga ciki a dukkan halaye mai kuɗin ba zai samu ba mara kuɗin ba zai samu ba wannan me yake nuna mana faman lam yajid yana nuna mana kaffaran zihari ba zabi zon ka bane ala tartibi ne Allah ya ce waɗanda suka yi zihari suna so su goma fata hariru raqaba in tadabawa faman lam yajid to zai koma mataki na biyu fa siyamu shahraini mutatabi'aini yayi azumin wata biyu a jere min qabli an yatamassa shi ma dai kaman na farkon ne kafin su shafi juna azumin wata biyu zaka yi ba fashi saboda haka kar ma ka ce zaka fara ramadan sauran wata daya akwai wanda suke haka ramadan sauran wata daya zai yi sha'ban in yazo karshe hada da ramadan yayi wata biyu a jere ai bai yi ba ana so ka fara a lokacin da ba za ka yinke ba shahrain mutatabi'ai sai dai idan abinda ana aje azumin ramadan saboda shi za ka aje me ake aje ramadan saboda shi faman kana minkum maridan aw ala safari rashin lafiya ne tafiya ne rashin sallah ne na wata za a aje azumi mace tana kafara al'ada ya zo mata sai ta aje yana daukewa sai ta niyya ta dora kana azumin kafara na wata biyu sai tafiya ta kama amma ba kai kai insha'in tafiyan ba saboda iftari nan malamai suka ce ba zai yiwu ba kana azumin wata biyu a jere kai wata daya sai kaga kana marmarin macin abinci da rana kai bari in je da maturo da Allah ko in je ba da shek din dawo sai ka aje azumi ka je ka ci girki ka dawo ba a yadda ba kar ka zama ka kirkiri tafiyar ne don ka aje azumin tafiyar ce ta kama ka dama kana kasuwanci dama kai driver ne dama kai aikin ka ne a can tafiya ta kama babu komai amma ba haka ba shaharai ne mutatabi'ai idan da ka yi kwana 59 saura kwana 160 ba sai ka yi azumin rabin yini kamar yanzu yanzu rana ta fadi ya zama 60 sai ka zo ka ce tunda yanzu nan da faduwar rana ne da Allah ki zo mana ana tabawa 59 da rabin nan da sun rubuce dazu ne muna magana da gyatuma muna magana akan azumi sai take cewa wai wasu ne ka ci biyu suna azumi yau suka fara azumin sai ɗayan ya ga tambaya ɗaya sai ce azumin mu nawa ne rage sai ce kwana 29 da rabi yini to kaga ba su je ko ina ba to kwana 59 da rabi yini kai saura maka rabi yini in ka taba 59 da rabin nan sun baci shahrayni mutatabi'aini wata biyu a jere ba faci ka gare ga ka dandana don wannan kalma fa anti alayya ka zahri ummi kina kama da gyatumata in na zo wajenki kamar na je wa gyatumata shikenan ba sai wata biyu ko sai yantar da bawa sai Allah madaukake ya fa man lam yastati idan mutum ba zai iya ba fa yayi azumin wata biyu a jere saboda tsufa saboda rashin lafiya da ba'a warkewa ba saboda alsa ba akwai wanda suke fashewa da alsa ba su azumi sai da azu nake jin labaru an samu wani likita yace alsa bayya hana azumi ka gani fa salo ahlan zikri ai likita ne yake faɗa alsa bayya hana azumi malami ina da alsa ina fara zai yi kaza ina da alsa alsa ma bawan Allah ne azumi ma ibadan Allah ne kai maganin bawan Allah da ibadan Allah kuma za ka iya kai maganin alsa da abubuwan da ake amfani da su na maganin gida kuma in kana da alsa ba magani ma mutum ya yi dibara mana sau da yawa muna faɗi ka kwatanta irin abin da kake ci kar kai abin da alsan bayya su ko kuwa kuma in kana azumi ka kiyaye abin da zai sa ka sha wahalar da zai kai ka ga yunwan da alsan zai tashi sai kai azuminka to dai shahrayni ne mutatabi'aini fa man lam yastati wanda ba zai iya ba saboda rashin lafiya ko saboda tsufa me ya kamata yi fa it'amu 60 miskina sai ce da miskinai 60 wannan ma shi ma fa min qabli an yatamassa din ne ya ce da miskinai 60 kafin ya abu ya hada su to anan wani ne zai ciyar nassin aya ta faɗa it'amu 60 miskina miskini ake ciyarwa ba kowa bane miskini kuma shine mutumin da bai da abin da zai rike shi ala khilafi baina ahli ilmi ayyuhuma ahwat alfaqiru aw almiskin faqiri ne mabukaci ko miskini ne mafi bukata bisa sabani tsakanin malamai to mutum zai it'am 60 miskina zai ce da miskinai wato guda 60 da irin abinci da ake ci kowane miskini kuma zai bashi wato a dai kaulin zai ba su mudunnabi bibbiyu nisfu sa'i kenan ba kowane miskini don ya ishe ci ya ishe shi ko kuma yadda wasu daga magabata suka yi ya yi isasshen abinci da zai isa wa'inda mutanen a samu mutane 60 a aje su a kawo abinci da miya ko a aje masa ga agawan shi yadda zai ci ishe shi ran ya tashi in an yi haka an ciyar kamar yadda Anas bin Malik yake yi a wajen wato ciyarwa na azumi saboda ya tsufa baya iya azumi idan mutane suka azumi sai ya yi abinci da zai ishi adadin mutanen da wato na adadin kwanakin da bai yi azumin ba sai ya ba su abinci su ci su tafiya su to anan zai ciyar da miskinai 60 daga dukkan irin abinci da ake amfani da su ya ba su kuma abin da zai ishe su kowa ya ci ya ishe shi anan malamai wasu suka ce ciyar wani lokaci guda ake nufi in lokacin safe ne a yi musu breakfast mai kyau su ci ya ishe su wasu kuma suka ce abinci na rana guda ne ka ba su breakfast ka ba su lunch ka ba su dinner kowa a ranar ya ci abinci a gidanka mutum 60 kaga ka san ka ciyar ai ana so ka ji ka san cewa wancan kalmar munkarin min alqawli ne wa zura in mutun yayi dayan wannan abu uku shikenan ya fita na farko tahriru raqaba enta da wayayi mu'mini ko mu'mina sannan kuma me siyamu shahrayn mutatabi'ain sannan kuma it'amu 60 miskina Allah ya dalik wannan bayani da ya gabata na hukuncin nan fa Allah ya kawo su ne li tu'minu billahi wa rasuli saboda ku yi imani da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam fa anna dhalika litusaddiqu billahi wa rasuli wa ta'lamu wa tata'allamu shara'i'a don kuma ku san dokokin Allah subhanahu wa ta'ala allati shara'aha lakum wa innanda yashra'anta su gare ku fa tarfudu ma kuntum alaihi fi jahiliyyatikum don ku watsar da abinda ku kai na jahiliya ku zamanta kuna tare da shari'ar Allah Allah ce wa tilka hududullah wa in tambayanin da kuka jifa iyakoki ne na Allah subhanahu wa ta'ala hukunce hukunce ne da Allah ya hukunta su ya saukar da shi ya haramta muku yin zihari walil kafirina azabun alim ga wanda suke kafir cewa Allah akwai gare su azaba mai radadi inji Allah subhanahu wa ta'ala na'am
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
Allah madaukakin sarki yace innal ladina yuhadduna Allaha wa rasula lalle wa'annan da suke wa Allah taurin kai almuhada ma'ana yu'addani Allaha wa rasula suna adawa da Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam suna saba wa umurnin Allah suna saba wa umurnin manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Allah yake cewa mu'min shakikin rasula min ba'da ma tabayyana lahu al-huda wato suna saba wa Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ci shirya ta bayyana gare su المهاده ان تكون في حد يخالف صاحبه مهاده شيء ka kasance a wani iyaka wanda yake tare da kai yana wani iyaka kenan kai kana wani haddi shi ma yana wani haddi to Allah ya ce ku bi nan sai kace kai nan ake so abiba na Allah ba to kai muhada ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukake ce wanda suke wa Allah butulci da manzo sallallahu alaihi wasallam kubitu ay udillu wa ukhdu an kaskantar da su an walakanta su an bata musu rai kama waka bil mushrikina yawm badr kamar da ya faru ga mushrikai a yakin badar anna allah subhanahu wa ta'ala kabbatahum bil qatl wal asr wal qahr allah ya kaskantar da su wajen kashe su a filin daga wajen kama su da surar ribantattu wajen kaskantar da su za a ce kabata allah fulan idza azallahu idan allah ya kaskantar da kai mutum za a ce allah ya kabbata shi ahfaz yana cewa uhliku wato an halakar da su kubitu ay uhliku wasu kuma suka ce udzibu an yi musu azaba duk dai lafazin kubitu ake fassarawa wasu kuma suka ce lu'inu Allah an ce su kama kubita alladhina min qablihim kamar da aka kaskantar aka halakar aka azurtar da waɗanda suka riga su cikin ummu kafirai da suka zarce gabanin zuwansu Allah ya ce وقد انزلنا ايات بينات كما ده حقيقه من سوكر ده ايوي بيننو ده سكي بينا منا قرشن واتو الامه ده سكي بتي cewa Allah ya Allah ya halaka su وللكافرين اكوي كافري ده بتي ايمان ده ايين Allah ba عذاب مهين عذاب وجد ما ولا تتاك ما توزتا نعم
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد
kamar mai tambaya ne tambayan cewa kamar yadda Allah ya ce akwai gare su azaba ta walakantawa kamar mai tambaya ce yaushe ne sai Allah ya ce yawma yab'athuhum Allah ranar da Allah madaukaki zai tayar da su wannan rana ce mai girma ranar tashin kiyama yawma yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid ran da Allah zai tara halittun farko da na karshe yawma nahshuru al-muttaqin ila ar-rahmani wafda wa nasuqu al-mujrimina ila jahannama zurqa za a tara mujrimai wato suna da ido kwarra ko kuma shudi ido ke tashi da shi a gaban Allah subhanahu jami'an gaba ɗayan su Allah zai tada su da su da ababan da suke bautawa Allah ya ce fayunabbi'uhum bima amilu sai Allah ya ba su labarin abin da suka aikata a wannan rayuwa ta duniya min al-amali al-qabiha da munanan ayyuka da suka aikata na bauta wani Allah tarayyanta da wasu abubuwa ga Allah halatta da abin da Allah ya haramtar ko haramtar da abin da Allah ya halatta duk Allah zai ba su labari da sakamakon abin da suka aikata ahsa'ullah wa rasuluhu ahsa'ullah Allah madaukake ya kiddiga su ya kirga su ya san adadin su da lokacin su da inda aka yi amma su wa nasuhu sun manta ma sun aikata sai su ake so sun yawaita istighfari da yawa zunubi ka aikata ka manta maka aikata sai ranar kiyama Allah ya kama ka akai ka zo kana wayo Allah da ana sani amma idan kana yawaita istighfari kana yawaita nadama daga zunubanka to Allah zai gafarta maka wani abun ma ka manta in Allah ya ambata maka zai ambata maka ne ta hanyar gafarta maka ba ta hanyar goranta maka ba astaghfirullahu wa nasuhu su sun manta sun aikata ba su kiyaye ba amma Allah ya kiyaye wallahu ala kulli shay'in shahid Allah madaukakin sarki shi mai shaida ne akan dukkan komai hadirun muttali alai yana sane yana gani yana ji ba abin da ke buya gare shi subhanahu wa ta'ala
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
ألم ترى شن كيبا وبك جنبا أن الله للي الله ملوك شن تركي ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ard yana sani da abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasa da dai ma yakunu ba zai kasance ba min najwa salasatin ganawa ta mutane uku illa huwa rabi'un fa ce Allah shine na hudun su wala khamsatin haka bai wa mutane biyar su gana illa huwa sadisuhum sai Allah shine na shidan su wala adna min zalika ko dai adadi wanda yake kasa da haka uku din kenan kasa da uku biyu ko daya wala aktsara ko fiye da haka shidan kenan abin da yayi sama illa huwa ma'ahum ba ce Allah yana tare da su aina ma kanu a duk inda suke thumma yunabbi'uhum bima amilu sannan kuma Allah zai ba su labarin abin da suka aikata wato dan tashin kiyama kenan Allah zai ba su labarin abin da suka aikata yaushe dan tashin kiyama ranar da Allah zai tara gaba ɗaya yawmal jama'ul awwalina wal akhirin yawmal qiyama dan tashin kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim Allah madaukaki masani ne ga dukkan komai kuna bi na bashin wannan aya anan za mu ga insha Allah subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi